Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 15 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke da su ga kanan labarai.
A wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kware da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da arzikin arewacin Najeriya.
To sai a gafarce mu. To a cikin shirin namu za ku ji cewa bayan sanar da gano man fetur a jihar Nasarawa yanzu haka ra'ayoyin ƴan arewa ya fara bullowa. Muna da rahoto kan haka. Haka kuma yau ranar 15 ga watan Janairu yake cika shekaru 57 tun juyin mulkin sojoji a karan farko a Najeriya. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu wa ruke aiko mana ta email. Amma fa yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi sa'adda wani jirgin saman passenger yayi hatsari a Pokhara dake Nepal, kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana. A hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru 5 a yar karamar kasar ta yankin Himalayas, daruruwan ma'aikatan ceto sun karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin Yeti ya fado dauke da mutane 72 daga Kathmandu babban birnin kasar. Babu wata alama ta matsalar yanayi a cewar mai magana da yawun hukumar sufurin jiragen sama na Nepal. Nirola ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an sami gano gawawwaki 30 kuma an kai su a asibiti, yayin da wasu gawawwaki 14 kuma har yanzu suna wurin da hatsarin ya auku. Kuma mahukunta na kokarin kawo motar kwashe baraguzai domin fitar da su. Gidan talabijin na kasar ya nuna ma'aikatan ceto suna binciken sashen da ya tarwatse na jirgin. Wani bangare na kasa dake kusa da wurin da hatsarin ya auku ya kone, inda ake iya ganin harsasan wuta na tashi. Akalla mutane 20 suka mutu a yayin da wasu 73 kuma suka sami raunuka a jiya Asabar, ciki har da yara kanana a birnin Dnipro dake kudu maso gabashin Ukraine. A wurin da makamin Rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara a cewar gwamnan yankin Valentin Razinjenko. Haka kuma wasu jerin makaman da Rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk da Odessa, kazalika da kuma yankin Kharkiv da kuma Kiev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana nan ana ci gaba da kwashe baraguzai, ba kai ga iya tantance ko mutane nawa ne ke cikin baraguzan ba. To sai dai abin takeici shine adadin waɗanda suka mutu yana da ƙaruwa a kowace sa'a. Hukumomi a yankunan sun bayyana cewa na'urorin kariyar harin sama na Ukraine sun kakkabo wasu makaman da Russia ta harba a Mykolaiv da Odessa da Kiev da Khmelnytsky da Vinnytsia da kuma Ivano-Frankivsk. Babban komandan sojin Ukraine ya ce dakarunsa sun harbo 21 daga cikin makamai 33 da Russia ta harba. Harin ya haifar da katsewar wutar lantarki a yankuna da dama kamar yankin Kharkiv da shi kansa birnin na Kharkiv. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira ga China da ta dinga bayar da bayanai kan yanayi da matakin yaduwar cutar COVID-19 a kasar. Hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta bada sanarwar mutuwar mutane kusan 60,000 dake da alaka da cutar tun daga watan Disamba, biyo bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyanawa duniya hakikanin abin da ke faruwa. Sanarwar ta bayar da alƙaluma na farko a hukumance tun sa'ad da jam'iyyar gurguzu mai mulki ta dakatar da dokokin takaita yaduwar cutar, dukuwa da yawan kamuwa da cutar da ya haifar da cika da batsewar asibitoci. Wata sanarwar hukumar ta WHO ta ce samar da bayanai zai bada damar kyakkyawar fahimtar yanayin annobar. Hukumar ta ce ta nemi China da ta ci gaba da bayyana mata irin waɗannan bayanai da aka ɓoye da ma sauran al'umma baki ɗaya.
To nan ba da jama'a ba Murtala zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leka Najeriya inda sa'o'i kadan bayan da kamfanin NNPC ya bada sanarwar samun man fetur a jihar Nasarawa dake arewa ta tsakiya. Masu ruwa da tsaki sun bada ra'ayoyi mabambanta game da al'amarin. Wasu na murna amma wasu na korafin cewa rashin shugabanci na gari na iya shafar wannan baiwa da Allah yayi wa arewa a wannan lokacin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hado mana.
Wata takarda mai dauke da sa hannun babban jami'in hulɗa da manema labarai na kamfanin NNPC, Garbadin Muhammad, ya bayyana cewa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa Mele Kolo Kyari ya ce a ƙarshen kwatan farko na wannan shekara ne za a fara aikin haƙar mai a Kiyana ta jihar Nasarawa. Garbadin ya ce ayyukan bincike sun gano cewa akwai man fetur mai yawa a jihar ta Nasarawa, kuma kamfanin a shirye yake yayi aikin da ya dace don samo mai da albarkatun iskar gas a cikinsa. Wannan mataki yayi wa mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato Itman Abubakar mai gandi ɗakin gari daɗi inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kware da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya kai ba arewacin Najeriya kaɗai ba dukkan Najeriya gaba ɗaya kowa zai samu cikakkiyar wadata kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin kulla zumunci mai yawa tsakanin mu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana guri da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa
amma ga babbar yar siyasa kuma mai gwagwarmayar ganin an kawo wa arewa ci gaba Naja'atu Muhammad ta yi bayani ne akan abin da ya jibanci jagoranci
da dadi ba dadi inda kaman zai zama amfani ga al'umma al'ummar jihar da ake magana derivation da kuma ƙasa baki daya amfanin me yayi wa mutanen ma Niger Delta talakawa Niger Delta banda gurbatar da wajensu da yi yanzu zancen da ake a ƙasar nan kashi kusan 70 daga cikin 100 na man duk da Najeriya take fitarwa sace shaki to me amfanin sa ga al'umma ai wai kare yace ana biki a gidansu ya gani a ƙasa saboda haka abinda zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yanda ake yanzu a zan fara da sauran gurare na Katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane ana kwace musu guraren su haka za a ci gaba da yi a wannan muna roƙon Allah idan Allah ya ba mu adalan shugabanni idan muka jajirce muka kokari mu tsaya mu ga cewa mun samu jajjatattu waɗanda suka yanke shi ƙasa amma haka ba gwandama a ce ba a samu ba
shi kuwa masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Miƙati ya ce abin alfahari ne samun mai a shiyar arewa
wani abin jin daɗi ne kuma godiya ga Allah mahalikinmu mai kowa mai komi ba dan komi ba za a iya haƙo wannan man fetur a sayar don a samu kuɗaɗen shiga da za a iya raya tattalin arzikin arewan Najeriya insha Allah za a iya haƙo man fetur din nan ba tare da an samu matsaloli kamar yanda ƴan Niger Delta ke samu ba in kika dubi misali kasar Saudi Arabia ko kuma wasu daga cikin kasashen Larabawa da Allah ya albarkace su da man fetur ai ba za ki ji suna samun irin matsalolin da mu Najeriya muke samu ba
a watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin haƙo ɗanyen mai na farko a arewacin Najeriya a Kulmani dake kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ta wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani alkalin kotun kolin Brazil ya bada damar hadawa da tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzoma da ta auku a babban birnin kasar a ranar 8 ga watan Janairu. Matsayar kotun ta zo ne a ranar Juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da kara ya buƙaci kotun kolin da ta hada da Bolsonaro domin kafa hujja kan buƙatar tasu masu gabatar da kara a wata hadaka da aka yi kwanan nan domin yaki da ayyukan cin zarafin demokradiya. Sun gabatar da wani hoton bidiyo da Bolsonaro ya wallafa a kafar sada zumunta na yanar gizo kwanaki biyu bayan tarzomar da ya ce ba zaben shugaba Luis Inacio Lula da Silva aka yi ba, illa dai zaɓi ne na kotun koli da kuma hukumar zaben ƙasar ta Brazil. Bolsonaro ya shafe saƙon washe gari, to amma a buƙatar da suka gabatar. Masu gabatar da ƙara sun ce duk da yake Bolsonaro ya wallafa hoton bidiyon ne bayan tarzomar, abin da ya kunsa ya isa a yi bincike kan halayyar sa kafin lamarin. Wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya Asabar ya shiga California da ta fama da matsalar guguwa wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a ƴan makonnin nan yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa California karshen hutun Amurka ya maze ya zuwa bakin teku a ranar Asabar inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa rafukan da ba kasafai ake ganin sun kwarara kamar haka ba sun mamaye jihar tun daga ranar 26 ga watan Disamba inda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da zaftarewar kasa da kuma kwashe tituna fiye da mutane 24,000 ne suka rasa wutar lantarki har ya zuwa yammacin ranar Asabar a cewar shafin yanar gizo na powerroutage.us guguwar ta haifar da raguwar rabin adadin ruwan sama na shekara-shekara a gonakin noma da kuma dimbin dusar kankara mai kaurin mita 4.5 a cikin tsaunuka.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yau ne ake cika shekaru 57 da sojoji suka kawo ƙarshen mulkin demokradiya na farko a Najeriya wanda jagoranta suka dora kasar bisa tafarkin ci gaba. Duk da yake hakan bai samu ba, ƴan ƙasar na ganin ba a makara ba ga samu da kyakkyawan shugabanci da zai kai ƙasar ga ci gaba muddin za a yi koyi ga magabatan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Bayan da Najeriya ta samu ƴancin kai a shekara ta 1960, jagororinta a wancan lokacin sun nuna kishi da kuma kokarin ganin cewa sun mayar da ita tamkar Turai. Sai dai wannan kudurin nasu ya haɗu da cikas sanadiyar juyin mulki na farko da sojoji suka yi a ranar 15 ga Janairu na shekara ta 1966. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio na ganin cewa wannan juyin mulkin shine asasin duk wata matsala da Najeriya ta samu kanta ciki a wannan lokaci.
Kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci, na addini, na bangaranci, wurin sha'anin siyasa da kusuran al'amuran kasar nan kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka. Yakin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce ya dauka. Kusan duka matsalolin da kasar nan ta samu musamman matsaloli da suka shafi siyasa da zamantakewa za ka ga suna da alaka.
Wani abin sha'awa shine yadda magabata na wancan lokacin suka da kofa ga ayyukan bunƙasa ƙasa ba tare da ciwo bashi na kosisin kwabo ba. Dr. Tukur Mukhtar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar Usmanu Danfodio ya ce har yanzu jama'ar Najeriya na amfana da ayyukan da magabatan suka samar.
In ka diba kowane yanki zaka ga sowa gabanin su sun aza su bisa ga wani tsari, bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani. Ga kamfanonin jiragen kasa ake tallo da ana fita kasashen waje. Tsarin da sun kai ma kasa na farko wanda ake kira First National Development Plan. Har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su. Look at what the Kayanje Dam cikin an kai shi ba ai aro kokobu ba. Jami'o'in nan ta Insuka da ta Ibadan da ta Zaria ba abu aro kokobu ba. Hanyoyi da ake kira trunk A road manyan hanyoyi wanda na fara hada kasa ba aro kudi ba. Yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikinka.
Masana na ganin cewa da shugabannin da Najeriya ta samu daga baya sun yi koyi da na farko da tunin labarin da ake da shi yanzu na rashin ci gaba ya sauya. Kamar yadda Farfesa Abubakar Abdullahi ke cewa
da a ce shugabanninmu irin su marigayi Sardauna, su Tafawa Balewa, su Cibo Batoni Awolowo da Nnamdi Azikiwe a ce suna raye yau ko za su tashi yau da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo bayan sun bar mulkin kasar nan. Su kasar nan ci gaban su ba wai individual interest din su ba, kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa.
To ko akwai dama ta dora Najeriya bisa kyakkyawan tafarki kamar yadda magabata suka dora ta akai? Farfesa Bello Bada na ganin cewa
abu guda ka sa su koyi darasi lokacin da masu jefa kuri'a suka fara sanin ciyon kansu suka fara nuna musu cewa aiki muke so ba ku ba mu kuɗi ba. Alƙawarin da kun kai mana shekaran jiya ba ku cika ba. Kun dawo yanzu me za ku ga ya mu da to wannan shi ka sa su koyi daga shi daga yan siyasa na gaba.
Yanzu kusan shekara 63 da Najeriya ta samu ƴancin kai kuma gashi yanzu tana kan tafarkin demokuraɗiyya inda take daf da gudanar da zaɓuɓɓuka. Da yawa ƴan Najeriya na ganin cewa da ƴan siyasa ne yanzu za su yi koyi da halayen irin na jamhuriya ta farko da za a samu bunƙasa a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu waɗanda ma suka gabata. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa kusan karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu kuma da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin sadarwa ta yanar gizo da ma irin cigaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Kamar kodayaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To idan ana dai a makon da ya gabata mun duba yadda kafofin sada zumunta na zamani waɗanda ake da su suka bada dama wajen samun kuɗaɗen shiga musamman ma ga matasa waɗanda suke da baiwa ta fannin nishadi wanda a yanzu haka suka maida hankali ga kafofin irin su TikTok, Instagram, Facebook da dai sauransu. Tambayar a nan ita ce, shin ana samun kuɗaɗe masu yawa a waɗannan kafofi da muka ambata? Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa Guy a dandalolin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani kan yadda shi ma yake samun kuɗaɗen shiga ta wannan hanya.
Wato Shamsiyya, ba ikirari ba ne, da gaske ne ana samun kuɗaɗen shiga ta shafukan sada zumunta. Kusan duka shafukan sada zumunta ana amfani da shi. Akwai dai kawai abu ya rabu biyu ne. Akwai masu amfani da shafin zumunta don samun nishadi, akwai kuma wanda suke amfani da shi don kasuwanci. To ni ina cikin wanda suke amfani da shi duka biyu, wato take in one kenan. Sannan tambayan ki na biyu, ni ya nake samun kuɗaɗen shiga? So kike ki hada ni da mutane dai ko? So amma dai wato lalle ana samun kuɗaɗen shiga, kuma kamar ni mutane za su yi mamaki duka da Facebook da Instagram da TikTok da YouTube har Twitter ma duka ana samun kuɗin shiga ta cikin su, kuma duka alhamdulillah ni ma ina samun kuɗin shiga duka ta waɗannan bangarorin.
To ban sani ba ko abin sirri ne, daga cikin dukkan waɗannan kafofi wace ne tafi samar maka da kuɗaɗen shiga?
To tunda kin ce ni ne, ni kam mutane ma za su yi ta mamaki, kuma wasu ma da muke magana da su suna mamaki don kun mafi yawan masu content creation ko influencer sun fi maida aka ko masu kirkiran video ko wasu abubuwa a shafukan sada zumunta sun fi karkata a harkan YouTube. Nan ne ake ganin ya fi kawo kuɗi, ni kuma ba nan ne ya fi kawo min kuɗi ba. Mutane in ne musu magana wasu sai su dinga mamaki. Ni inda na fi samun kuɗi shine Facebook. Facebook ta fi kawo min kuɗi akan YouTube da duka sauran manhajojin, kuma hanyoyi ne na samun kuɗi daban-daban. Ya danganta da mutum, tsarin shi da yanda ya bi tsarin da kuma menene manufan shi da me yake son ya cimma. So kowace shafi ko wata manhaja akwai hanyoyin da mutane suke bi su samu kuɗin shiga ta cikin su. So ni tsari na da kuma irin salon da na tsaka, na fi samun kuɗi ta harkan Facebook. Wannan shine manajan da na fi samun kuɗi, wanda da yawa mutane an magana sai ka ga suna a'a wai dama Facebook ana samun kuɗi? Ce Facebook ana samun kuɗi, dan ni na fi samun kuɗi ta nan.
Ita ma Fatima Salis wacce ta yi fice a kafofin na sada zumunta da suna Fatiti ta bayyana kafar da ta fi samun karɓuwa da kuma samun kuɗaɗen shiga.
Duk a ciki Instagram ne ta fi samun alheri daga gare shi, zan ce ko na fi amfana daga gare shi. So tun kafin fara TikTok ma na daɗe, bama ina fara TikTok ma ina ga shekara ɗaya kenan da fara TikTok ɗin nawa, amma kin ga Instagram ina ta yin shi. Ta nan ne mutane da suka sani, banda ma tallan da nake yi na advert masu event ma suna son zo musu ko waka ko kuma kawai in hallari event din su kawai as a guest artist kawai zan zo ba ma sina waka ba zuwa na dai za a biya ni kuɗi zan zo in ga mutane cewa zani zaki ga wasu masoyan ma wanda suke son ga sosai za su zo wurin saboda su haɗu da kai su gaisa da kai to gaskiya Instagram ne TikTok na fara shi yana da dadi shi ma kamar yanda nace amma har yanzu ban gama gane kanshi ba amma shi ma gaskiya hanya ne mai kyau na samun kuɗi
sai dai ana ganin kafofin sada zumunta nan wannan zamanin sun rage yawan karfin da sauran kafofin sadarwa da suka hada da radio da talabijin suke da shi a yanzu musamman wajen isar da sako domin idan aka yi la'akari da cewa yawancin mutane suna da wayoyin hannu waɗanda suka ba da damar amfani da kafofin sada zumunta lamarin da Hausa ga yayi tsokaci a kai tare da gaskatawa
eh da gaske ne kam shafukan sada zumunta sun rage karfin wato gidajen yada labarai manya-manya da suke ake amfani da su wajen tallace-tallace kuma hakan ya faru ne saboda wato shafukan sada zumunta na farko yafi saukin tallata haja yafi saurin isar da sako zuwa ga wanda ake son ya isa sannan kuma wani fage ne wanda in an yi tallan so daya yana nan zai ta ci gaba zai ta fadada har nan da wasu shekaru masu zuwa ba zai tafi ba sabanin gidajen yada labarai na radio da TV wanda in an yi tallan ka so daya ya tafi shikenan sai dai a ce a maimaita ba wai abu ne da zai tafi ba so shi kuma waɗanda suke ba da talla suna so da riba suke yi so suna son su yi amfani da wata kafa wanda in an yi musu tallan za ta ci gaba har ma wasu muna nake musu magana cewa to ku fatallan nan idan aka caje ku kaza ba asara kuka yi ba sai da ko nawa aka caje ku nan da shekara 10 wannan bidiyon yana nan a cikin wannan shafin kuma zai ci gaba da mutane za su kalla wani ba zai kalla ba ma sai nan da sati 5 ko nan da shekara 1 ma wani zai kalla sannan yayi tunanin cewa jiya aka yi shi ko da za aka sanya so abin da yasa abin ya karkata kenan ga shafukan sada zumunta sannan yanzu tallallikan ya zama kowa ma ya zama dan talla domin wasu ma da kansu suke tallata hajar su a shafukan sada zumunta kuma sai kiga suna da baiwan yin tallan kuma ya isa wurin masu wanda ake son ya isa wadanda kuma ba su da shi ko kuma manya-manya wanda ba su da lokacin hakan shine suke ba mutane irin mu
ita ma sauce fatishi ta yi kari da cewa
gaskiya a yanda muke zuwa wuce social media zan ce kafafen sada zumunta ko nan gaba ma zaki ga mutane ma sun daina damuwa da su yi abu wai a waje wanda ba social media ba sai zaki ga cewa ko masu shago da suke sayar abubuwa zaki ga mutum fa yana da shago a waje amma ba lalle bane ba a san shagon nan kamar yadda za a san wani shago wanda a social media online ne kawai yake in dai kina social media hankalin ki kwance ba yake kin gaba kan ki wahala kin je kina neman ma customers ba ko abin da zaki shine ki improving a content din da kike posting a kan page din abubuwan ki zaki ga mutane ma abubuwan ki na flying za su zo suna siya kamar ni yanzu ina da brand sunan shi brand myself kin gaba ni da shago yet idan ina son bude shago amma abin da yake kara hana bude shago shine saboda na ga cewa a social media ma normal na ina abin nan ina business ina ba hina ba kai na bude shago ba mutum ne kawai zai zo page din ka ya follow ina son siya kaza ka je ka mai delivery kaza ya biya kudin ka shikin kin gani to social media yana making abu very easy kuma gaskiya mutane da mu bil adam ba mu san wahala ina neman abu kawai zan je social media ne in duba so anan gaba gaskiya ina kaman social media zai zo ya rinjaye har shaguna ma abubuwa da yawa zai rinjaya zai zama shine kadai hanyar da mutane ma suke samun information on so many things which a yanzu ma haka yake already
to dai za a iya cewa tasirin da kafofin sada zumunta na yanar gizo ke da shi a wannan lokacin baya iya misaltuwa musamman ma duba da irin dama da matasa ke samu ta hanyoyin sai dai mafi muhimmancin abin da ya kamata a maida hankali akan shine amfani da damar wajen samun ribantuwa ta kafofin gabaki daya kuma da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri zaman lafiya
to madalla a gaida Shamsiyya Hamza da wannan shiri to yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu rauke aiko mana ta email to saƙonmu na farko a yau ce waye masu kushe mulkin shugaba Buhari mu dai kallon sa kawai muke yi idan da sun fahimci shugabancin Buhari da ba su ga laifinsa ba laifin waɗanda suke dafa masa ya kamata su gani domin yana iya kokarinsa na gina al'umma na ƙasa da shi suna wargazawa daga ƙarshe muke addu'a Allah ya sauke bawa Buhari lafiya akan kujerar mulki sako daga kawo mai ruwa Bajuga da kuma Alhaji Abubakar Bajuga
Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari. Ya fara da sallama yace VOA ku ga yawa ƴan siyasar Najeriya dan Allah in sun je dauka alƙawari wurin campaign. Su dauki daidai karfin su saboda mafi yawan lokuta sukan dauki alƙawari amma ba sa cika saboda girman alƙawarin da suka dauka yayin campaign. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna roƙon Allah da ya kama mana shugabanni na gari a jihar mu ta Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya a zaɓe mai zuwa. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman Taka lafiya, da Sani mai lange-lange a wuri, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma, da tukur baban rediyo Matankari. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir da Alhaji Baraba da Fataskum, jihar Yoba a Najeriya. Su ma suka fara da sallama. Suka ce ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi. Hakan abin a yaba ne matuƙa da ya ƙarshe muke kiran jama'a musamman matasa da su yi amfani da wannan dama wajen karɓar katin zaben su. Domin sai da katin zaɓe za a yi canji mai ma'ana. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, yace Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasa mai ɗimbin arzikin jama'a da tarin yawan dukiya. Sai dai kuma a yayin da shugaban mu ke dariya, talakawan ƙasar mu kuka suke yi sakamakon mulkin kashin dankali da ake musu. Allah ya kyauta. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne na haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban daman Mambandi da Allah sarkin yaƙin nima da tasiri unguwar Tudu. Suka ce fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa, rufe kasuwannin gundumar Tilibiri bisa dalilan tsaro da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi, hakan abu ne mai kyau. Allah ya sa hakan ya zama silar magance tsaro a yankin Tilibiri da ma jamhuriyar Nijar baki daya. To madalla, mun gode sakon da kuka aiko mana, sai a cigaba da aikowa, za mu cigaba da kawo yanzu kuma sai labarai a takaice.
To sarfi ba ta kaice akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi sa'ad da wani jirgin saman fasinja ya yi hatsari a Pokhara da ke Nepal, kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana. A hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru biyar a 'yar karamar kasar ta yankin Himalayas, ɗaruruwan ma'aikatan ceto suna karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin Yeti ya faɗo dauke da mutane 72 daga Kathmandu babban birnin kasar. Akalla mutane 20 suka mutu a yayin da wasu 73 kuma suka sami raunuka a jiya Asabar, ciki har da yara ƙanana a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine, a wurin da makamin Rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara, a cewar gwamnan yankin Valentin Razinizenko. Haka kuma wasu jerin makaman da Rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk da Odessa, kazalika da kuma yankin Kharkiv da kuma Kiev. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira ga China da ta dinga bayar da bayanai kan yanayi da matakin yaduwar cutar COVID-19 a kasar. Hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta bada sanarwar mutuwar mutane kusan 60,000 da ke da alaka da cutar tun daga watan Disamba, biyo bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyana wa duniya hakikanin abin da ke faruwa. Wani alkalin kotun kolin Brazil ya bada damar hadawa da tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzomar da ta auku a babban birnin kasar a ranar 8 ga watan Janairu. Matsayar kotun ta zo ne a ranar Juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da kara ya buƙaci kotun kolin da ta hada da Bolsonaro. Wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya Asabar ya shiga California da ta yi fama da matsalar guguwa, wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a 'yan makonnin nan, yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri. Yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa California a ƙarshen hutun Amurka ya maze ya zuwa bakin teku a ranar Asabar, inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa.
To masu sauraro, duka abin da ya sauke kenan a shirin mun na yanzu ko kuma na yau gaba daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe da karfe 6 za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri wanda ya ba wato ya hada shirin da ba da umarni, sai injiniyan mu Ms. Nashwan. Ni sarfi da hashin gumel da na'ana kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.